ba da cikowa zauren VOA. Muna tattauna nauyin bashin da Najeriya ta ciwo, da har yasa bankin duniya ta ce ta zama na uku a ayarin kasashe da suka ci yawan bashi. Yau za mu tashi a inda na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Yusha'u Aliyu wannan tambayar.
Menene alfanun rage karfin kudin kasa? Domin a halin yanzu an rage karfin naira, dala kuma ta zama naira 1,700.
To ba za ki gane rage darajar kudin kasa yana da amfani ba sai kin ji da ake bugawa gwagwarmaya tsakanin kasashen Turai da kasashen China akan kokarin rage darajar kudin ta kullun, su kuma suna cewa ta ƙara darajar kudin ta. Idan baka fahimci wannan ba, to ba za ka fahimci amfanin rage darajar kudi ba.
To me yasa ake ragewa?
Ana ragewa ne saboda idan abubuwan da kake siyarwa ma kasashen waje ya zamana kudin kasan ka bai da daraja, duk wanda zai yi jayayya da kai a kasuwa ya zamana ka yafi arha, saboda haka hankalin duniya ya dawo kanka ka rinka sai da kayanka ma kasashen duniya wajen siyarwa, kai kuma kana tsara ayyukan mutanen kasanka. In kana tsara arzikin mutanen kasanka kana raba su da talauci ne. Wannan ya samo asali ne a 1914 lokacin da aka yakin duniya, lokacin da kasashen duniya gaba ɗayan su suka yi targe darajar kudaden su har ya kai mu abin da ya kai 1933, wanda ake ce mishi Great Depressions of the 1930s, lokacin da duk kasashe kowa ta rage darajar kudin. To bayan da aka gama yakin duniya, hukumomin kudi na duniya suka taru manyan kasashe, aka kafa Bretton Woods Conference wanda ya haifar da babban bankin duniya. Saboda haka sai suka zo da waɗannan matakai na kula da tattalin arzikin kasa wanda zai yi daidai da muradin shi wannan babban bankin. Amma a gaskiya mu muna cikin wanda bamu yarda haka kawai. Ka rage ba saboda me kake siyarwa? Kana sai da ɗanyen man fetur ne saboda abinda kake ragewa dan a yi shi domin shi? Bamu yarda ba. Haka ma bamu yarda ka ƙara kuɗin ruwa ba. Idan kana ƙara kuɗin ruwa, wai ana so ne ka ƙara kuɗin ruwa saboda waɗanda ke da kuɗaɗe a ƙasashen waje su ga cewa akwai kuɗin ruwa mai kyau a ƙasar nan, bari mu zuba kuɗin mu. To a inda baka da tsaro, a inda masana'antun ba sa aiki, a inda mutanen ƙasan ba su da ayyukan yi, a inda ƙarfin mutane na kasuwa ke raguwa, wanda Manufacturers Association of Nigeria sun riga sun koka cewa akwai kaya na sama da trillion 2 wanda ba a siya ba ya lalace.
Kafin zo wajen mai sarauta dan Malikin Kebbi Alhaji Musa, bari zo wajen dan majalisar wakilai Honorable Abubakar Kusada. Yanzu na faɗi wayansu sassa daga cikin kundin batun kula da kuɗaɗe, kashi na 21 ƙaramin kashi na 1 da kashi na 27 da ƙaramin kashi na 1. Menene kuke gani ne idan aka kawo muku kasafin kuɗi a ce yau ga kasafin kuɗi, kuma daga baya a dawo ana neman ƙari?
To kamar yadda shi masalin ko kuma in ce wanda ke sharhi kan tattalin arziki ya faɗa, shi kasafin kuɗi wani tunani ne na ƙasa da shugabanni kan zauna su ga menene za a yi ma 'yan ƙasa domin ya amfane su, domin ci gaban ƙasai, domin ci gaban 'yan ƙasai. Ita majalisar dokoki ko kuma in ce majalisar ƙasa dama ita ke da alhakin idan an kawo kasafin kuɗi daga ɓangaren zartarwa su zauna su bi shi filla-filla-filla-filla su gani menene aka sanya a cikin wannan kasafin kuɗin, kuma menene alfanun shi ga 'yan ƙasa. Shi ake ce ma budget scrutiny, wanda kowane ɗan majalisa ko kuma kowane committee zai bi gwargwadon abin da ma'aikata ta kawo ko wata agency ko wata hukuma ta gwamnati, a gani menene amfanin shi ga 'yan ƙasa, yaya zai taimaka wajen gudanar da ita ƙasai, ya zai taimaka wajen gudanar da harkar gwamnati da sauransu. Idan aka gama wannan, shi ya sanya ake ɗaukar lokaci ana yin budget defense. Ma'ana kowace hukuma ta zo, kun ce za ku kashe naira biliyan 1 a wannan shekarai, ku yi mana bayanin yaya za ku kashe waɗannan kuɗin, kuma ta yaya zai taimaka ma harkar ƙasa. Idan aka gama wannan budget defense ɗin, shine ita majalisa za ta zauna ta kalla cewa idan misali naira ₦1 ɓangaren zartarwa ya kawo wa majalisa cewa shine kasafin kuɗi a wannan shekarai, majalisar ƙasa tana iya mai shi ₦10, tana iya kuma rage shi ta mai da shi da ₦500. Wannan ya danganta da gamsuwa da ita majalisa ta yi na cewa menene zai amfani 'yan ƙasa. Misali wani lokaci za ki ga ita ɓangaren zartarwa ta kawo kasafin kuɗi, amma menene ya diski ko kuma menene ake amfani da shi wajen ƙayyade kuɗaɗen shi kanshi kasafin kuɗin? Ma'aunin shine farashin gangamman fetur da ake saidawa a kasuwannin duniya. Saboda me? Idan ka kalli nawa ita gangamman fetur take a duniya, nawa dala take ake saida shi, shine suke yanke mishi kuɗi a ce to wannan kasafin kuɗin an sanya shi ne a kan farashin gangamman naira kaza, kuma ana haƙo ganga 100,000 kaza a rana, sannan kuma a shekara ana sa ran haƙo ganga adadi kaza wanda za ta bada adadin kuɗi kaza. Saura kuɗi nawa? Saura kuɗi ana buƙatar naira ₦1,000,000, shi kuma daga ina za a nemo shi? Daga ɓangaren tara haraji. waɗannan hukumomin na custom ne na FRS ne na duk sauran wasu hukumomi dai da suke da alhakin tattara kuɗaɗe daga nan za a nemo waɗannan duk da haka nan idan an tattara kamar yadda dan uwana ya faɗa sai kun ga cewa bisa abin da ita gwamnati take so ta yi ma ƴan ƙasa har yanzu akwai sauran wani abin da ba a iya cin mashi ma'ana kuɗin ba su kai ba shine ake cewa a ciro bashi to kin ga mu a matsayin mu na wakilan ƙasa ko kuma wakilan al'umma tunda bisa fahimtar mu da abubuwan da aka kawo mun yadda mun gamsu da cewa waɗannan abubuwan dukkan su suna kan tsari kuma za su taimaka wajen haɓaka tattalin arziki da kiwon lafiya harkar ilimi harkar ruwan sha harkar wutar lantarki har duk wani abin da zai taimaki dan kasa ya samu kwanciyar hankali ya zauna lafiya da harkar tsaro da sauransu mun gamsu haka ne to amma kuma ga sauran wasu kuɗaɗe da ba su isa a yi waɗannan ayyukan 100% yadda ake so ba to dole ba yadda za ka yi ka amince da cewa akwai buƙatar a ranto wasu kuɗi dan a cika ya zamanto an samu wannan kasafin kuɗin an aiwatar da shi 100%. Idan ba a yi wannan ba bangaren zartarwa suna da damar da za su lakabe su ci a'a ai mun buƙaci a samu kuɗi don a yi kaza a yi kaza majalisa kuma ta hana mu samu waɗannan kuɗaɗen to kun kuma canza talakawa sai kuma ku gani cewa okay mutane ana so a yi masa aiki kuma majalisa ƙasa ta hana wannan wani lokaci shi ke sanya majalisa ta amince da cewa lallai akwai buƙata a ciwo bashi domin a cika ta gibin abin da ya rage na kasafin kuɗi da aka kawo wanda ake so a mai ƙasa aiki amma kuɗaɗen ba su kai buƙatar da ake so a biya ba.
To honorable barin mu ƙara maka tambaya ya zamana kenan kasafin kuɗi da za a kawo muku sai kun bada dama a ci bashin nan
to kamar yadda shi masallin tattalin arziki ya faɗa ita ƙasar ta gina akan dama mai kasafin kuɗi wanda ke da gibi ma'ana deficit budget to tunda haka aka iske kuma haka ake yi kuma ya taho a bisa tradition har yanzu tattalin arzikin mu bai ƙarhin da za mu yi surplus budget ba ban mu yi ba bamu da waɗannan kuɗaɗen kuɗaɗen yawa kamar ya riga bayyana shi yasa ban koma ta kan abin da yake ba akwai kasafin kuɗi wanda yake da rara kana da kuɗi kuma amma abin da kake so kai mai ƴan ƙasar kama ba ma zai ci kuɗin abin da kake da shi a ƙasa ba ko kuma abin da kake tunanin zaka samu ba mu muna da arzikin man fetur muna da bangaren tara kuɗaɗe na hanyar fort ɗin nan na haraji da sauransu idan da a ce estimate ɗin mu na abin da ake so a mai ƴan ƙasa misali a ce trillion 50 ne to amma kuma man fetur kai da zamu iya saidawa ya kai trillion 35 misali a ce kuma inda za a tattara waɗannan sauran haraji tsara taxes da za a samu shi kuma ya kai trillion 30 in kika hada kin ga kina trillion 65 kenan amma kuma buƙatar mu ta kasafin kuɗi 50 ce ba muna da 15 a jama'a ya zama muna da surplus budget kenan amma tattalin arzikin mu ya kai mu iya wannan a'a babu muna iya yin budget to daidai da samun mu ma'ana mun kawo kasafin kuɗi na trillion 50 kuma sannan abinda muke tunanin za mu samu a ƙasar daga bangaren man fetur da sauran other taxes shi ma 50 ne kin ga muna da balance kenan har yanzu ba mu kai wannan ƙarfin ba muna da buƙatar mu aiki tukuru a samar da kamfanoni a samar da aikin a samar da tsaro a samar da wutar lantarki wanda za ta bada dama mutane da yawa su zo daga wasu wurare da kuma 'yan cikin gida a zuba jari domin ƙasar ta bunƙasa tattalin arzikin ta haɓaka sannan ne muke iya yin wannan amma a yanzu yadda ake dole mu ci gaba da yanayin yadda muka taho na samun kasafin kuɗi mai gibi wannan kuma gibin inda za a yi shi to lallai sai an buƙaci inda za a yi outsourcing ɗin kuɗaɗe shine a ciwo bashi.
To mai sarauta ɗan malikin Kebbi bari zo gare ka me ka fahimta a game da cin bashi da aka ce Najeriya ita ce ƙasa ta uku.
Ni fahimta ta Hajiya Madina abin da ya kawo wannan zalunci saboda kamar yadda ya faɗa muna da wurare da ake samun kuɗi harkar mai harkar port authority da sauran dai wurare inda ake shigowa da su ga ma'adanai da yawa waɗanda yake da ma an koma kansu da an yi mamakin irin arzikin za su an dogara kan mai kawai wallahi ba mai ne kawai ba kamar irin askoyi su harkokin zinare su lithium su californium su ga abubuwa nan barkatai kuma akwai su wuri-wuri inda akwai abin da ma ya yi su gold tsada amma ba a damu ba an koma kan mai kuma saboda ina jin akwai son zuciya ciki ni da yake shi ya ce mun fara kan bashi amma lokacin da shugabannin suna cin bashi ana gani inda suke sa kuɗin nan in sun ci bashin nan lokacin saddauna in an ci lalle bashi za a ci ana gani inda za a sa su amma ni gaskiya yanzu abin da nake dauka da majalisar zattarwa da su ɗan majalisa na ƙasa wanda suke bada dokokin kansu haɗe ne kawai idan an fito da kuɗin nan a rarraba ba wai ai ma jama'a aiki ba.
Da waɗannan bayanai na Alhaji Musa Abubakar ɗan malikin Kebbi za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu tsora ina wa manyan baƙinmu godiya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.